Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amincin tambayoyi. Assalamu alaikum VOA Hausa, dan Allah ku bamu tarihin mashahurin malamin nan Bawa Dangwarzo. Masu tambaya, Aminu Adamu Malam Madori da Malam Musa dan Malam mai wankin hula Garboni ga jihar Jigawa Najeriya. Assalamu alaikum VOA Hausa, dan Allah ina so ku tambaya mun masana, shin ta wace hanya gidajen rediyo ke samun kuɗi domin biyan ma'aikatansu albashi? Shin cikin ma'aikatan akwai waɗanda suka fi wasu albashi? Mai tambaya Babangida IBB Giyawa daga karamar hukumar mulki ta Goronyo jihar Sokoton Najeriya. Bari mu fara da ansar tambaya kan tarihin Bawa Dangwarzo. Idan mai tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga ansar da wakilin ma'ashiyar Adamawa Muhammad Salisu Garba ya samo daga Malam Idi Audu Gire, malamin tarihi a kwalejin horar da malamai ta gwamnatin jihar Adamawa da ke Hong, wanda ya ce,
abinda zan ce game da tarihin Bawa Dangwarzo shine cewa shine sarkin Gobir wanda ya yi sarauta daga 1772 zuwa 1790 daidai. Mutum ne jarumi kuma sadauki sosai, sananne yayi yaki da dama, misali yayi yaki da Zamfara, Katsina, Maradi da sauransu. Yayi kokarin yakar yankin Yarbawa ma, amma sun nemi sulhu da shi, wanda su dalilin hakan ne ma ya aura musu yar shi. Ko yanzu akwai gari mai suna Gobir a cikin jihar Kwara, wanda hakan ke nuna alaka da ke tsakanin masarautar Gobir da Yarbawa. Ɗaya daga cikin abubuwan da suka sa sunansa ya shahara shine yakin Shehu Usman dan Fodiyo. Da farko dai an ce ya so ya halaga Shehu ne, ganin cewa Shehu Usman dan Fodiyo zai iya zama barazana ga mulkinsa saboda yadda jama'a ke binsa. A shekarar 1788 ya gayyace Shehu da sauran malamai don halartar bukin sallar layya, amma an ce da nira ya halaga Shehu. Shehu Usman dan Fodiyo ya zo da magoya bayansa kamar mutum 1000, wanda hakan ya sa shi Bawa Dangwarzo ya canza shawara, wato ya ga cewa bai kamata ya kawo maganin kisa ba. Tunda hakan ma, maimakon hakan ma, sai ba malamai kyauta, kuma an ce kyautan da ya ba mu Shehu Usman dan Fodiyo ya fi na kowane ne a lokacin din. Amma Shehu Usman dan Fodiyo ya ki karban wannan kyautan, a maimakon haka sai shi Shehu ya nemi a bashi dama ne, ya nemi daman a bashi a amince masa da abubuwa guda biyar. Abu na farko ya ce a bashi dama ya yi wa'azi ba tare da matsi ba. Na biyu, kar a hana mutane masu son binsa. Sannan na uku, a girmama mutane masu rawani, wanda za mu ce girmama malamai kenan. Sannan na hudu ya ce a saki 'yan fursunoni waɗanda aka kame su, musamman masu alaƙa da siyasa. Sannan na biyar, kada a takura matalakawa da haraji. Waɗannan abubuwa guda biyar da nema duka Bawa ya amince da su, kuma hakan ya taimaka wurin ci gaban addinin Musulunci. Bawa Dangwarzo ya rasu a shekara 1790, sannan kuma har yanzu ana kai ziyara a makwancinsa da ke alƙalawa wani bangare da ke cikin sabon birni na jihar Sokoto. An ce wurin dai akwai akalla kaburbura guda 30, wanda dukansu suna da alaka da masarautar Gobir din ne. Wannan dai shi ne abinda za mu iya cewa takaitaccen tarihin shi Bawa Dangwarzo, amma dai tarihin yana da yawa sosai.
Sai kuma an sa tambaya kan yadda gidajen jaridu ke samun kudaden tafi da harkokinsu. Idan masu tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, har ila yau dai, ga ansar da wakilin ma'ashiyar Adamawa Muhammad Salisu Garba ya samu daga Dr. Adamu Babikwai, malami a kwalejin horar da malamai ta gwamnatin tarayya da ke Yola Adamawa Najeriya, wanda ya ce:
Assalamu alaikum Alhaji Babangida Gwaranyo jihar Sokoto, tambayar ka tana kan hanya, watakila saboda kaga cewa kana kunna radion ka kana sauraron bayanai da labaru da komai ba a taba cewa sai ka biya ba, watakila sun saska sa ka zauna kake tunanin cewa shin gidajen radion nan kuwa suna da hanyoyin da suke samun kudi har ma su biya ma'aikatan su. To da farko abinda nake so ka fahimta shine bude gidan radio ya ta'allaka ne ga manufar da shi wanda ya bude gidan radio, walau hukuma ce, walau kasa ce, walau wani ne mutum haka ne cin gashin kansa, saboda akan bude gidajen radio ne da manufofi daban-daban. To amma tunda tambayar ka ba akan wannan kai ta ba, zan amsa maka da cewa gidajen radio suna da hanyoyi da suke samun kudaden shiga, waɗanda kuma daga cikin waɗannan kudaden shigan suke biyan ma'aikatan su albashi. Wato da farko ina so ka fahimci cewa akwai tallace-tallace da kake saurara a gidajen radio. Wannan ya haɗa da manya-manyan gidajen radio mu da kuma ƙanana. To duk wata talla da kaji aka yi zaka tara cewa an yi ta ne da manufa, manufar kuwa ita ce ta yada ko kuma tallata wannan hajar, in kuma a lokacin siyasa ne tallata wannan dan siyasa kamar da mu muka sani a kasar mu Najeriya. To tunda yake kuwa haka ne, to waɗannan din biya suke yi a tallata musu hajojin su ko kuma a tallata musu yan takaran su, to don haka biya za su yi. Baya ga wannan akwai bukukuwa da zaka ga cewa gidajen radio sun halarta, kuma duk abubuwan da suka gudana a waɗannan wuraren sukan dauka, to shi ma biya ake yi, suna samun kuɗi ta nan. Bayan wannan kuma a gwamnatance zaka tara cewa akwai wasu lokuta da gwamnati za ta fito da wasu manufofi da take so a ƙara wayarwa al'umma kai, alabashi maganar noma, harkar lafiya, harkar ilimi da makamantansu, ko kuma wasu manufofin gwamnati ne da aka kawo sabbi waɗanda ake so ƴan ƙasa su ribata su fahimci yanda al'amarin yake. To waɗannan ma akan yada su a gidajen radio kuma akan biya su. Akan samu wasu mutane kuma waɗanda sukan ɗauki nauyin shirye-shirye, wataƙila zaka lura da cewa misali idan aka ce watan Ramadana ya kama, zaka ga cewa akwai wa'azuzzuka da ake watsawa, kuma zaka ji an ce wane ne dauki nauyi kaza da wannan shirin. To shirye-shirye da dama wasu ne suke daukar nauyi, to kuma sukan biya. Baya ga wannan kuma akwai wasu kungiyoyi masu zaman kansu waɗanda su ma sukan zo da manufofi na kansu, waɗanda suke so a yada kungiyoyin su ko kuma wata fadakarwa da suke so su yi ko jan hankali ga al'umma, to su ma sukan je su biya sannan kuma su gudanar da wannan fadakarwa ko kuma wayar da kai. Haka nan kuma a wasu lokuta zaka ga ko kuma zaka ji an shirya gasa, wanda kuma za a ce wannan gasa za a ci kaza za a ci kaza. To a wasu lokuta akan saka wasu kudade da zaka biya kafin ka shiga wannan gasa. To ba lalle ne kuma ka tara cewa duk wanda ya sa kudi a lokacin da yake so za a kira shi ba. To zaka tara cewa wannan hanyar ita ma takan kawo wa gidajen radio kuɗi. Ina so ka fahimci cewa darajar gidan radio ya danganta ne ga mutanen da suke sauraranta. Shi yasa zaka tara cewa wani lokaci za a yi zaka ga ana gudanar da wani shiri, sai kaga an bada dama ana kira daga wurare da yawa. Zaka ji wannan yace na kira ne daga Sokoto, ni ne wane kaza. Yanzu misali ga kanan aika ma VOA da wannan tambaya, kuma daga Sokoto kake, shaidar cewa mutanen Sokoto suna sauraron wannan gidan radio kenan. Zaka ga an turo wata tambaya daga wata ƙasa daban ko daga Ghana da duk inda Hausawa suke, wannan shaida ce da ke nuna cewa mutane na sauraron gidan radio. To ire-iren waɗannan akan sami hirace-hirace da ake yi da ƴan takarkaru ko kuma ƴan siyasa ko kuma wasu da suke shiga gidan radio a lokacin siyasa ne, suna kokari su yada manufofin dan takararsu da makamantan wannan. Kowane minti biya ake yi to wadannan ma hanyoyi ne da ake samun kudaden shiga wanda kuma a zo a biya albashi akwai wasu mutane kuma haka kawai su suna da burin taimakama gidajen radio saboda ayyuk sun yi amana da ayyukan da gidajen radio suke yi to sai kaga cewa sun dauki gudumawa mai tsoka sun bawa gidajen radio wani lokaci ita gwamnati karan kanta takan shiga yarjejeniya da wasu gidajen radio saboda a yada mata manufofinta wanda take so al'umma su fahimta to ita ma kuma sai ka tarar cewa dole sai ta biya misali zaka ga wani lokaci ko zaka saurare an sa waka wata waka ce wacce shi wanda ya wakar yana so ta yawo a duniya to shi ma sai ya biya sai a saka masa to ire-iren waɗannan suna nan da yawa kuma tambayar ka da kake cewa wajen biyan albashi na wani yafi wani ai dole ne ka san al'amari wanda yake aka ce maka harka ce ko ko sana'a ce ai dole ne wani yafi wani daraja kuma wani yafi wani iya aikin wani kuma yafi wani dadewa dole ne kuma ya zamana an samu bambanci a albashin sa da wanda bai kasa shi ba bayan da za a ce wanda shi ne general manager misali a gidan radio ka zo ka hada shi da wanda kila bai wuce wata biyu ba da kama aiki to kamar yanda ka san aikin gwamnati yake mataki bisa mataki to haka aikin gidan radio ma yake mataki bisa mataki to kuma dole ne in har haka ne a samu albashi ya bambanta tunda kuma harkar albashi harka ce wacce zamu ce ta sirri anan ba ambata maka zanyi in ce ga abin da ake biyan su ba da fatar cewa na baka amsar tambayar da ka tambaya nagode
to sai a kasance da mu makon gobe dan jin ansoshin wasu tambayoyin idan Allah ya kai mu yanzu a madadin malaman da suka ansa mana tambayoyin malam Idi Gire da Dr. Adamu Babikwai da wakilin ashiyar Adamawa Muhammad Salisu Garba da producer mu kuma abokin aikin mu Baba Yakubu Makeri da engineer mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri wassalam